sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo. Sauraro abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren ranar Lahadi ana sauraron shirin kallabi. A yau ma abinda muke dauke da shi kenan. Amma fa bayan an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Fararen hula biyu ne suka mutu a arewacin Isra'ila bayan da wani makami mai linzami da aka harbo daga Lebanon ya fada kan gidansu a wani gari da ke kusa da kan iyaka. Lamarin ya faru ne yayin da Isra'ila ke cewa ta dakile wani hari daga Lebanon yayin da ake nuna damuwa kan yiwuwar barkewar wani sabon rikici bayan wanda Isra'ila ke yi da Hamas. Wannan lamari har ila yau na faruwa ne yayin da a yau Lahadi yakin na Isra'ila da Hamas ya cika kwana 100 da barkewa wanda ya halaka mutum 1,200 a Isra'ila yayin da kusan mutum 24,000 suka mutu a bangaren Falastinawa. To a gefe guda kuma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin ci gaba da yakin da ƙasa ke yi da Hamas yana mai cewa har sai sun yi galaba kafin su dakata. Yayin da dakarun ƙasar suka ci gaba da kai hare-hare a yankin Gaza a jajiberin da yakin ya cika kwana 100 da barkewa. Wannan sabon yaki ya faru ne tun bayan hari da Hamas ta kai a kudancin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara wanda ya kasance mafi muni a tarihin ƙasar. A gefe guda kuma dubban mutane ne suka fara gangami a Tel Aviv a daren Asabar suna kira ga gwamnatin Isra'ila da ta dawo musu da mutanen da aka yi garkuwa da su yayin da suka cika kwana 100 a hannun Hamas. Shugabanni daga kasashen duniya na ci gaba da yin tsokaci bayan da dan takarar jam'iyyar mai mulki ta DPP Lai Ching-te ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi a ranar Asabar a Taiwan. Jam'iyyar ta DPP na dabbaka akidar ware kanta daga China da kuma yin watsi da ikirarin da hukumomin Beijing ke yi na mallakar yankin. Cikin wata sanarwa da ofishinta a Taiwan ya fitar, China ta ce nasarar Lai ba za ta sauya alakar da ke tsakanin China da Taiwan ba. Sanarwar ta kara da cewa sakamakon zaben ya nuna cewa nasarar da jam'iyyar ta DPP ta samu bata nuna samun cikakken goyon bayan daukacin al'ummar tsibirin na Taiwan ba. A nashi tsokacin shugaban Amurka Joe Biden tun gabanin a bude rumfunan zabe ya yi gargadi ga masu kokarin yin katsalandan a zaben. Tsohon Prime Minister Burtaniya David Cameron ya mika sakon taya murna ga Lai, yana mai fatan Taiwan da China za su yi kokari su bi tafarkin sasanta bambancin da ke tsakanin su. Kamfanin jallancin labarai na AP ya rawaito cewa jama'a da dama sun barke da murna a Taipei bayan da aka sanar da Lai a matsayin wanda ya lashe zaben. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Japan Fumio Kishida ya kai ziyara a yankin arewacin tsakiyar kasar a karan farko bayan mummunar girgizar kasar da ta auku a ranar 1 ga watan Janairu. Ziyarar ta Kishida na da alaka da koken da ake yi na tafiyar hawainiya da aikin bada agaji ke yi da kuma yaduwar cututtuka a sansanonin da masu gudun hijira ke zaune. Girgizar kasar mai karfin maki 7.6 ta halaka mutum 220 sannan mutum 26 sun bata yayin da ta jikkata wasu daruruwa. Sama da mutum 20,000 mafi akasari waɗanda gidajensu suka lalace na neman mafaka a makarantu da cibiyoyi 400 a cewar hukumomin kiyaye haɗura. Lalacewar da hanyoyi suka yi sanadiyar wannan ibtila'i ta kawo cikas ga ayyukan ceto kodayake yawancin kayayyakin tallafin da aka aika yankin ya kai ga wasu mabukata yayin da wasu ɗaruruwa ke korafin rashin samun tallafin. Girgizar ƙasar dai ta fi shafar garuruwan Noto, Wajima da Suzu waɗanda rabin mazauna waɗannan yankuna dattawa ne, lamarin da ke ƙara jefa lafiyarsu cikin haɗari. Wani ramin haƙar ma'adinai da mutane ke aiki ba bisa ka'ida ba ya halaka mutum 22 a arewacin Tanzania bayan da ya rufta. Wani babban jami'in gwamnatin ƙasar ne ya bayyana hakan a ranar Lahadi bayan ruwan saman da aka tafka, kamar yadda kamfanin jallancin labarai na Reuters ya rawaito. Lamarin ya faru ne da sanyin safiyar ranar Asabar a yankin da ake kira Simiyu bayan da wasu mutane masu shekaru 24 zuwa 38 suka je haƙar ma'adinai a yankin wanda hukumomi suka haramta yin aiki a wurin. Kwamishina a gundumar Samun Simalanga ya faɗa Reuters cewa mutanen sun dunguma zuwa yankin ne bayan da suka gano akwai ma'adinai gabanin gwamnati ta bada izinin fara aiki a yankin. Ya ƙara da cewa tun daga ranar Juma'a mutanen suka fara haƙar ma'adinan amma sai ranar Asabar wani yankin ramin da suke aiki ya rufta ya rufe su baki daya. Yan wasan Najeriya na Super Eagles sun tashi kunnan doki a karawar da suka yi da takwarorinsu na Equatorial Guinea a gasar nahiyar Afirka ta AFCON da ake yi a Ivory Coast a karo na 34. An tashi a wasan ne da ci 1-1. Wasan ya wakana ne a filin wasa na Abidjan, babban birnin kasar ta Ivory Coast. Dan wasan Equatorial Guinea Ivan Salvado ne ya fara zura kwallo a ragin Najeriya a minti na 36. Minti biyu bayan hakan dan wasan Najeriya Victor Osimhen ya farke kwallon. Najeriya za ta hadu da Ivory Coast a wasan ta na biyu a wannan rukuni na A ranar 18 ga watan Janairu, yayin da Equatorial Guinea za ta fafata da Guinea-Bissau.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu koma gefe guda mu baiwa Alheri Grace Abduri ta gabatar mana shirinmu na gaba.
Suna zaben irin kasuwancin da za su yi, su suna nan kamar kasuwancin sai ya zama wata kasuwancin da zai ba su kuɗi da yawa. Ni na ba da gaske kasuwancin ka fara shi daga karamin sa, in ka zauna kana bin shi a hankali ko da akwai damuwa ciki ma nan gaba zai girma.
Kallabin shirin ta wannan makon da ya kasance shiri na biyu a shekara ta 2024 da fatar an shiga shekarar lami lafiya. Yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na kallabi, shiri ɗaya tilo da ke ba mata kafar faɗin abin da ya dame su da nufin neman mafita. Shirin banda haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwar da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa, yana kuma fayyace ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu.
Yau ina ce da ku buldoza,
mata na baku suna buldoza na aikin gida. Idan gida babu mata gaskiya akwai damuwa, mata na baku suna buldoza na aikin gida. Idan gida babu mata gaskiya akwai damuwa, mata na baku suna buldoza na aikin gida. Ka samu mata albarka, ran gida musu sosai, mata na baku suna buldoza na aikin gida.
Ta tare da kallabin da ta bakunci shirin makon da ya gabata, wata mace yar arewacin Najeriya da ta yi fice a sana'ar da 'yan kasar Sin aka fi sani da ita a nan Amurka. Za ku ji kunshin albishir da take tafi da shi ga mata a Najeriya. Za mu kuma nazarci neman aure da yadda rashin kyakkyawan bincike ke kawo cikas a waɗansu lokutan ma har ya zama sanadin mutuwar auren. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo.
Na martaba suna girmama suna daukaka ku mata, Allah ya sa muku albarka.
Kafin mu daura a inda muka tsaya a hiranmu da kallabin mu ta mako, Linda Umaru, wata mace yar arewacin Najeriya da ta fice a sana'ar da 'yan kasar Sin aka fi sani da ita a nan Amurka. Bari mu faro takon da haska fitila kan wata al'ada da aka gada kaka da kakanni da zamani ya sa aka yi watsi da ita, al'adar da waɗanda suka manyanta suka ce tana taimakawa a zaman aure, wato binciken asali da kuma halin gidan da saurayi ko kuma budurwa ta fito kafin a kai ga aure. Ga abin da manazarta ke cewa akan wannan batu.
Sunana Husaina Muhammad Nasir, wanda aka fi sani da Voice of Now. Abinda mu mata muke dubawa, most of us wannan zamanin abinda muke dubawa shine, na farko ya wankan gaye irin yanda yake shigan shi da komai da komai. Na biyu kuma sai mu fara dubawa, to shi daga wani gida ya fito, wani irin mota yake hawa, yana da kuɗin ma da ina ce yau ya siyan min abu zai siyan min ko kuma ina ce min anko zamu je zai yi min. To most of the time gaskiya abinda mu mata muke dubawa kenan kafin mu fara aminta. Wasu kuma za su je social media mutum su kalla hotunan shi su duba su gani a wannan ai ya iya wanka irin su muke so irin haka.
Hajja, bisa al'ada ku iyaye me kuke ganin ya kamata a ce an dora akai meye ya kamata a ce an dora matashi akan abin da ya kamata ya hango ya hanga kafin ya kai ga mu'amuran wance ko ya kawo maganar ta gidan iyayen shi me ake dubawa a maganar bincike kafin aure
wato wa'annan yara na da suka gama magana na ɗaya dariya tare da na ce yara manyan gobe to yake sai Allah ya raya mana
to amin amin
to game da maganar jawo hankalin matasa da zani game da zaɓin wa'anda za su aura maza da matan to zan yi magana yana da gefe biyu amma zan yi magana ne akan inda al'adar mu ya zauna hanyoyin da ya kamata su bi su zaɓi wannan abu to ya kamata a ce matasan mu musamman maza shin da dole mu fara da maza don menene saboda su suke hango abin da za su aura da mafi yawanci har su je su ce suna so da mu ya ke gama ta hango na miji ta ce baba a je gidan wani ka ce ina son shi to ba sai shi yasa zan fara da maza wato ana son farko abin da ya kamata da namiji ya duba game da al'amarin ya mace gidan su wani gida ta fito to kin ga yanzu an ce yarinya ta fito a babban gida a da mu yanda muka san fitowa a babban gida fassaran shi ya juya babban gidan ya koma wani wuri to abin da ake nufi da babban gida shine gidan mutunci kun kin ji an ce gidan manyan mutane aka je nuno aure iyayen suna da mutunci suna da kamala sannan kuma a garin ba a taba jin wannan gida da wani abun kunya nau'in abun kunya ba na rayuwa to mu a da har zuwa yanzu abin da ake kira kenan babban gida to amma matasan yanzu tunanin su ya riga ya juya babban gida shine masu babban gida masu babban gini babban mota babban kudi da dai sauransu to gaskiya
gidan masu kudi dai a takaice
gidan masu kudi dan masu kudi
haka
to gaskiya abin da nake jawo hankalin matasa game da al'amarin gyara zaɓin aure din nan duk abubuwan da suke hangowa waɗanda suka lissafa a baya in suka bi mutunci da tarbiyya mutunci da tarbiyya zai ba su wannan daga lokacin
hanyar hajiya kina jin mu suna cewa su ba sun fi son wacce za ta kawo dukiya
da ka je ka nemo yar gidan mutunci yar gidan tarbiyya mai ruwan addini kai ma kana ruwan addini ai gurin Allah ake neman arzikin arzikin nan da kake hangowa wa'ancan iyayen su redeemed ne wato sun riga suna shi za ka fara ci ne to ba mamaki bisa yardar Allah in ka faro da ita da wannan yar talaka ne ka auro ba mamaki ku ne za ku tsiro da naku arzikin har ku amfani iyayen ku to kin ga daga nan kin ga maganan kuɗi zai zo maganan aiki din zai zo maka ke hatta kyau da samari matasa ke duba wai sun fi son faran mace idan namiji fa ya auri mace shi yake mai da ta kyakkyawa shi yake mai da ta mummuna
ta yaya hajiya
daga lokacin da ya rike ta duk irin wanda ya kamata ai ya kamata a ce ma in dai har matashi ya ansa sunan shi matashi in zai auri mace ya je ya karanta wai ita ƴar mace yayin ake rainanta fatan ta yi kyau yaya ne ake rainanta jikinta kasassan jikin gaɓoɓin jikinta ya duka tafiya daidai gwargwado yaya ne ake rainan ƴa mace ta samu natsuwa a cikin rayuwa to idan dai har namiji zai auro mace ya samu mata da natsuwa me ya samu mata da natsuwa abubuwan da take bukata daidai gwargwadon aljihun shi yana bata to zai samu mata da natsuwa za ta zama mata mutum mai kyau a halayya idan har ya samu mata da natsuwa wajen ciyar da ita daidai gwargwadon aljihun shi bisa abin da ƴa mace take bukata to zai samu mata da kyau a wurin gaɓoɓin jikinta
saboda kwanciyar hankali
idan kuma har ya samu mata da kwanciyar hankali wajen shayar da ita fruit da ganyayyaki fatan ta lokacin ma da zai rike ta zama farin shi ma bai sani ba saboda haka ina kira ga matasa su sani cewa wannan tarbiyya da sanin ya kamata shine babban foundation tsakanin mace da namiji ta yanda zai kasance ya mai da ita kyakkyawa daga baya sai kuma janibin yan matan su kuma yan mata daga lokacin da aka ce wani ya zo yana son ki za a ce farkon abu mu da abin da ake tambaya gaskiya da yake da karatun boko ba yayi yawa ba za a ce a wani makaranta yake islamiya ko allo ilimin shi za a fara tambaya to sannan kuma gidansu tunda an san cewa gida babban gida ne masu mutunci su suke sa yayansu a makaranta to amma yanzu shi ma wannan ya juye ba a duba ilimin yaro ba a duba natsuwar shi ba a duba su wane ne abokan shi abin da ya kamata fa a fara dubawa kenan to a yanzu sai a duba a ne yazo farkon tambaya kenan a ne yazo wallahi ya zo ne a wutar akwallon mota lalle ya raina ke kamanki ya zo a mota
wato ba ajinta bane
to sannan kuma bayan haka kuma sai a ce aikin ne yake yi da an ce yana aikin banki ko kuma yana aikin abin nan sai a ce gaskiya ina miki muna to wa fa ta samu dan gidan mutunci ne ba ta samu mai tarbiyya ne ba ta samu mai addini ne ba ta samu mai babban mota ne kuma mai babban gida kuma yana aiki a America
kuma zai kai ta shan ice cream
kuma yabo kuma zai kai kuma da wannan kwadayin da ƴan mata suka tabi'anci da shi yanzu in dai har saurayiya saka ki a gaban mota ya je ku sha ice cream ku sha boga da sauransu shawarma da sauransu to ya fi gama miki komai alhalin a lokacin da ake soyayya yana ana buƙatar ku zauna ku fahimci shi wane ne da yazo shi wannan din nan ke ko ya fahimci ke wace ce wanda nazo wurin ki ku fahimci halin juna a'a sai a lalace akan tsotse-tsotse da tantance da kwadaye-kwadaye ta nan ne ma hankali zai gushe ma ba za a taba gani illan juna ba saboda ana cikin jin dadi na duniya
haka
amma ko ana cikin zamanin da tsowa na fahimta na kwanciyar hankali sai a fahimci waye da waye za su haɗu su wannan aure
Karima kina je jin abin da Hajjia ta faɗa kan maganan yanda ake yin bincike kafin ayi aure. Ana ki mahangar da me ne ya kamata a ce an sa wa ido.
Bincike a cikin aure abu ne mai muhimmanci. Domin idan aka rasa binciken shine ake samun matsala. Yanzu idan ka je kotuna ka ga mata barkatai an yi saki me yasa ba a yi bincike ba? Saboda lokacin da yaro ya zo nema kaman yanda wa'annan ƴaƴana suka faɗa su fa ba su duba abin da ya kamata su duba ba. Sun bar duk wani abin da ya bar shi na al'ada da na addini duka an bar shi. Su kawai abin da suke fama su duba kyale-kyale me ta aje me ta wannan kaman yanda nayi wani bayani cewa idan mutun ya zo nema sai ya ce shi yana son mace take away wanda iyayenta gama mata wannan kin ga shi ba ruwan shi da bincike
me yake rufe ta kawai din
take kawai ita ce wanda iyayenta suka gama wahala da ita suka kai ta makaranta ta gama digiri ta yi digiri kuma aka sama mata aiki wanda idan ta zo gidan shi kawai shi amfanin zai ci iyayenta sun gama wahala shine suke kira da take kawai
to komai an riga an hada
aure komai an riga an hada aure da ire-iren wayannan suke so ba ruwan su tana da tarbiya ba ruwan su tana da addini ba ruwan su tana da kama kai a wani irin gida ta fito ubanta ko kiti nafas na duniya ta san da zaman shi idan dai har za a bashi a to shi zai alfahari da irin wannan yarinya idan dai zai cimma manufan abin da yake so ya cimma to shi yasa yanzu gaba ɗaya sai muka zubar da al'ada shi yasa kuma ga auren nan muke ta samun tangarda a cikin shi
wato saboda ba a yi bincike ba
saboda ba a yi bincike ba ai shi bincike ne yana da kyau a kowane gefe na addini kowane gefen addini yana da kyau a yi bincike ne to duka yanzu sai muka bar shi ko kuma a ce wai ai yarinya ta shekara 25 zuwa 30 bata samu miji ba to dan haka in aka tsaya bincike zai gudu to maimakon a tsaya bincike kawai da yazo sai a ce fito shi kuma kawai yana ganin ma kaman dama an gaji da ita shi ma sai ya fito to wai a cikin gida ne za a je a fahimci halin juna ko mu a waje ne ya kamata a yi samartaka domin a fahimci halin juna da iyaye suna ba da dama a ce ku je ku yi samartaka yazo ya ce yana son yana a ce to ku je ku sulhunta kanku ma'anar sulhun nan shine ku je ku yi magana tsakanin kai da ita ku fahimci juna idan kuka fahimci juna sannan sai ku dawo a yi maganar aure to ba a fahimci juna ba ya za a yi a yi maganar aure ba fahimtar juna to yanzu abin da muka wayi kanmu kenan a cikin mun samu ci gaba na mai haƙar rijiya da mutum ya zo ko sai a ce fito saboda in an tsaya wasa zai fasanfe wancan yar gidan wane ya zo ya gudu yar gidan wane ya zo ya gudu dan haka shi ma da ya zo ba bincike sai ya gudu kamar yadda malama ta yi magana a da binciken da ake sai a ce yar gidan manyan mutane ba ana nufin mai kuɗi ba ne ko mai mota ko wani basarake ba a'a babban mutum shi ne mai kalma ɗaya wanda idan ya ce wanda in yace eh to eh din ne idan kuma yace a'a to a'a ne a da idan aka ga yaro yana ma takadarci ko abu to ba za a iya bashi auren yarinya ba dalili sai a ce ai takadari ne amma kuma aka duba gidansu sai a zo a ce to ba mamaki zai zo ya shiryu ita ma mata kamar yanda malama ta ce wannan miji yake daidaita mata to ita ma mata tana daidaita namiji sai a ce a bashi ai mai auren kila zai zulhunta ya daidaita amma dai yanzu sai muka bar wa'annan duk ba ma duba shi ba shi muke kalla ba anti binta a da like ga ana cewa saboda tsaban bincike sai kiga ba fulatani ba zai taba auren wani jinsi ba sai jinsin shi ba fulatani saboda mene saboda a tafi daidai a samu daidaito to yanzu duka sai aka bar wannan zaki da an ce gidan mahota ba sa aure yar kaza ba sa aure yan gidan mahota yan gidan kaza duka sai aka bar wannan aka bar shi menene ba a bincike in yazo ma ba a san ma meye ba meye al'adar su meye sana'ar su meye aikin su duka ba wannan kawai da yazo dai fito
wato bincike shi ne ransa
bincike shi shine ne ransa amma kamar su ƴaƴan mu da suka yi bayani suka ce su aka ga ƴan faran fuska ya ce faran mace komai ya ce to shi ba abin da ya dame shi dokin gani ita kuma yarinya na tace idan suka ga babban motar nan da sauransu to idan su suka kasa hanguwa to ya kamata mu iyaye mu rika hanguwa a matsayin mu nawa inda muka fisa shekaru muka fisa hangen nesa kuma muka fisa tunani domin shi aure ana yin shi ne har abadan abada ba ana yi bane jiki gobe in kin ga jiki dawo jibi ki canja miji a so ake shi ya kai ta kabari ko ita ta kai shi to in haka ne to dole a zauna a fahimci juna kuma a yi binciken da zai sa a kai wannan matsayin
idan kuna biye da mu kallabin da ta bakunci shirin makon da ya gabata ita ce Linda Umaru wata mace ƴar arewacin Najeriya da ta fice a sana'ar da ƴan ƙasar Sin aka fi sani da ita a nan Amurka ta kuma bayyana wa mata da ke da sha'awar yin sana'a yadda su ma za su kai ga nasara
shawaran da zan bayar shine idan ka kama sana'a guda daya wanda ka san cewa yana dan biya maka bukata a lokaci kadan ka saya akan guda daya in ka saya akan guda daya nan kana bin shi daki shi kana bin shi a hankali da idan Allah ubangiji zaka samu nasara a ciki damun da muke samu shine idan muka zo muka fara dan kasuwanci dan kadan ko mun samu ko ba mu kafa kasuwancin da kyau ba ko ba mu je mun yi takardun da ya kamata kasuwan nan ya kafu da kyau ba muka fara samun wayansu problems daga wurin gwamnati ko kuma daga mutane da suke maka aiki suka ga mutun ya janye the biggest thing shine register ka samu takardun da ya kamata akan kasuwancin da kake idan ka tabbatar akan cewa wannan kasuwancin abinda kake yi zaka yi shi ne ka saya akan layi daya rashin sayawa akan layi dayan nan yau in ka fara wannan gobe ka dauko wani jibi ka dauko wani kafin kankara shekara ya riga shige da yawa baka gane kan wane ne kake ba sannan kuma ba kasuwan da zaka fara da baki da damuwa duk kasuwancin da kake yi akwai frustration da farko ana kaiwa da hankali ne lokaci damomin da yake zuwa da farko da kana dan gina shi kadan yana tafiya sama nan damuwan yayin yawa saka ga mutun ya sake yace ba zai yi ba amma ka sai akai da roƙon ubangiji Allah zaka samu nasara kai
haka yake to mutanen mu na gida fa kina magana ne kina nan Amurka to a gida wadanne damammaki suke akwai da kike gani ko anan ko kuma a gida da zai amfani mai sauraro mata da suke kusan sai a ce waɗansu ba su da jari ko kuma suke zaman kashe wando a gida
ni tun da nake gida koda an ce na Najeriya ne na gani kamar zan yi kasuwanci because tashiwa na tashi da na sai da yaryau ne na sai da fanke ne na sai da kofi na sai da abubuwa da yawa a kofar gidanmu na je university ma na je na sai da nakan je in saro koyin zon sayar a cikin ɗakin da nake na fara sai da kayan sayarwa sawa abinda nake son ba da shawara shine ka yi kokari ka gwada abu guda ɗaya baka gwada ba ka zauna kana ta magana kan cewa kai ba za ka yi ba ka gwada abu guda ɗaya nan ka fara gwada shi da hankali za ka samu kanka kai gaba yanzu kamar su tuya a gida kamar yin su kosai da yin su masa wayannan kasuwancin da na san cewa mata da yawa za su yi kenan idan ka ɗauki kasuwanci dafa abinci ko kuma na tuya kofin gida da hankali kafin kankara mutane suna da son cin abinci ba yadda za a ce wai a cikin damuwan da ake ciki yanzu aka ba za a ci abinci ko ya aka yi da za a samu za a karya da kosai ko kuma da masa da safe wayannan shi ne kasuwancin da yake da mutum da ko yana cikin kawai ne zai yi wayannan kasuwancin because abubuwan da za ka fara da shi ba zai zama tuwa ba mai yawa ne ba daga ɗan kana sayawa kana ɗan samun riba kana ɗan karawa kai kafin kankara ka ɗauko ni kasuwan ka sake haɗawa kai to ni na ba da gaskiyan cewa mutane in ka ɗauko kasuwanci komin kankantar shi daga karaminsa ne yake girma kafin kankara kowane mutum a America nan ko a America nan istirin mutane da suke da manyan kasuwanci a America duk duniya ma in ka binciki mutane da sun fara da kaɗan ne so a kurin nan da za ka zauna kai guda ɗayan nan ka gwada shi ka ɗauki lokaci kar ka sake shi a lokaci kaɗan ka ɗauki lokaci ka sa zuciyanka a kai da roƙon ubangiji Allah zai samu ya taimaka wa mutane su samu su yi wani abu kin ga kamar ɗinki ɗinki abu ne wanda nake ganin yawancin mutane a gidan suka shiga suka samu kansu suna yin ɗinki ga lokacin sallah ana neman ɗinki ga lokacin Christmas ana ɗinki mu jin yi ɗinki ka na san koriya aka yi a gida in ka koyi ɗinki mutane za su nemi taimako a wurinka amma sai ya zamanto mutane suna zaben irin kasuwancin da za su yi su suna nan kamar kasuwancin sai ya zamanto kasuwancin da zai ba su kuɗi da yawa ni na ba da gaske kasuwancin ka fara shi daga karaminsa in ka zauna kana bin shi a hankali ko da akwai damuwa a ciki ma nan gaba zai girma
to akwai wata kafa a nan Amurka da kike ganin mutanen mu a gida mata za su iya amfana da ita da kika ci karo da ita a cikin wannan sana'a taki ko kuma tsawon shekaru da kika shafi a nan Amurka
yes akwai ni a matsayina kaɗin nan na san zan samu mutanen da zan yi samun taimako a gurin su da zamu iya samu mutanen da idan suka fara muna so su zauna kan abin da suke saboda su samu su girma da wannan kasuwanci din. To da mun shine wani lokacin ka fara development din mutum ka fara koya mishi abin da ya kamata zai yi rashin akurin nan shine yake kawo wani lokaci ni karan kaina yadda nake yin zaka ina da matsayin da zan yi sponsorin mutane in sa mutane a dan karamin kasuwanci da za su fara kawa su samu su girma a ciki amma zai zama to mutumin da yake da kuzarin da zai zauna ne a kai ya ga yadda zai samu ya kai sannan kuma idan kai ka fara da kanka in ka sa yadda nake anan ina da mutane ina da dan connection din da nisan zan yi samu taimako ina fara ga mutane kan cewa wayannan mutane fa mutane nake taimakon su a gida ne ina son su sa makarantan dinki ko za ka taimaka ka saya ma wani keken dinki ko kuma ka taimaka ma wani yadda mutum za mu development din wani na san za ya yi wayannan amma sai an samu mutumin da zai sa ran shi zai yi ne.
To kadara akwai wata da take sauraron mu ko kuma waɗansu mata da suke sauraron wannan shirin da kika kwadaita musu ya ne za su tuntube ki in suna da sha'awa?
Za su tuntuba na ina da number waya na sunana Linda ne Linda Barnabas ne sunana dama amma yanzu sunana Linda Umaru. Ban san ko zan yi ba su number na su kira ni ko kuma dai za su contact in Voice of America su tambayi information a wurin su ba zan ba da information ne akan make it public.
Okay, to shi kenan to abin da yake nan shine kin ba mu daman cewa duk wanda yake da sai tuntuɓi wannan shiri na kallabi domin waɗannan damammaki da muke nema da muke bayyanawa kullum da kenan da mata da dama ba su san da su ba mun gode domin wannan tayi da kika yi mana. Kwaɗaita mana da fatan mata za su samu su shigo shirin domin samun amfani.
In Allah ya yarda kofin Allah zai buɗu da za mu samu taimakawa da za mu yi taimakawa.
Linda Umaru kallabin shirin a wannan mako uwar gida ga dama ta samu idan kina da sha'awar fara sana'a kada ki bari a barki baya ke ma za ki iya shiga shirin idan kina da sha'awar ba da gudunmuwa ga ci gaban harkokin mata.
Gani nan na sake dawowa da sako game da mata domin nayi bincike sosai nayi tankade da rairaya sosai na kuma gane da cewa mata suna kokari a gaskiya wanda bai martaba mata ba yana da damuwa a rayuwarsa shi ya sana martaba suna girmama suna daukaka ku mata Allah ya sa muku albarka. Idan baba ya je daga sannan gida ba abinci zaka ga mama tana fama ta ciyar da ƴaƴan nan ka ganta na sintiri akan hanya abin tausayi idan ƴaƴan ta ba su ci ba hankalin ta san ba zai kwanta ba shi ya sana ba ku suna bulldozer na aikin gida shi ya sana ba ku suna katafila na aikin gida shi ya sana ba ku suna computer na aikin gida ni alherin Allah na kira ku na ce bulldozer kokari yau ina ce da ku bulldozer
mata na ba ku suna bulldozer na aikin gida idan gida babu mata gaskiya akwai damuwa mata na ba ku suna bulldozer na aikin gida idan gida babu mata gaskiya akwai damuwa mata na ba ku suna bulldozer na aikin gida sama mata barka ran ga damu sosai mata na ba ku suna bulldozer na aikin gida
godiya ga wakiliyarmu Binta Ibrahim da kuma dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Madalla to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai a kasance da mu da ƙarfe 6 na safe gobe Litinin inda za mu dawo muku da wani sabon shiri har ma da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin Mahmud Lalu da ya taya ni kawo shirye-shiryen na yau da Fiona da ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu kwana lafiya.